نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah, muna gode mishi, muna roƙon Allah ya taimake mu, Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu, wanda Allah ya shirya babu mai bata da shi, kuma wanda ya bata babu mai shirya da shi. Ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Kuma lallai annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne, kuma manzon Allah ne. Allah ya dadin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama. Dan uwa da kake saurare ko kake kallon mu kai tsaye, da wanda zai saurare mu ko ya kalle mu ta hanyar yaɗa wato na'urorin yaɗa bayanai na ainihin zamani, muna magana ne daga Nabi Salafiya, wato number 7 Zoborod Muciya, Sabon Garin Zaria, Jihar Kaduna, Najeriya, kofar gidan Dattijo Alhaji Muhammadu Tata Mai Kaji, Allah Maɗaukakin Sarki ya gafarta mishi. A yanzu da muke magana, daren Asabar ne, wanda ya daidai da daren 26 ga watan Rabi'in al-Awwal. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1428, daidai da 13 ga watan April shekara ta 2007. Wannan shine karatu na biyu, kuma shine kasar na uku daga cikin jeren giyar kasusuwan da muka sa musu suna Masoniya, wato kungiyar asiri ta Yahudawa waɗanda an tsara ta ne domin ta ruburguza addinan da Allah Maɗaukakin Sarki ya saukar da kuma ainihin rayuwar ɗan adam. A jiya mun yi wa'azi na awa uku, wanda yake kasar na ɗaya da na biyu dukkansu mun yi bayani dangane da mecece wannan ƙungiya, wace hanya, yaya ne tarihin kafuwarta, wace hanya masu son yin rijista da ƙungiyar suke bi suke yin rijista, sannan waɗannan manufofi take so ta cimma ita ainihin wannan ƙungiyar. Duk mun kawo waɗannan abubuwa, sai muka kawo kuma hanyoyin da wannan ƙungiya take bi wajen cimma waɗannan manufofi nata tun na da har zuwa yanzu. Daga cikin waɗannan hanyoyin muka ce akwai amfani da matasa domin ainihin wato su zama 'yan hidima ga Yahudawa. Ma'ana irin wannan shine lalatar da tunanin ainihin matasa ta hanyar kawo musu wasanni da holewa ta hanyar ainihin ƙungiyoyi na sports, wato ƙungiyoyin wasannin ƙwallo da makamantansu, da disco, da amfani da kafofin yaɗa labarai, gidajen rediyoyi musamman FM, da tashoshin television musamman cartoon, da kuma tashoshi irin Channel O, Channel 2 da makamantan ainihin tashoshi waɗanda suke tsabar fim kawai suke yi, waɗanda suke taza suke tayar da algharaizul jinsiya, wato irin ɗabi'a ta ɗan adam ta tashi akan sha'awar mace ko kuma sha'awar namiji, ko namiji ya sha'awar namiji, ko mace ta sha'awar mace, ko makamantan haka. Sannan da ƙoƙarin yaɗa ainihin waɗannan bayanai ta hanyoyin kasusuwa na video da na audio da CDs da DVDs da makamantansu, yadda za su yalwata su yaɗu a yadda zai zama babu matsala dangane da abin da ya shafi wato mallakarsu da kuma iya kaiwa zuwa gare su. Ina fatar an gane. To waɗannan abubuwan suna daga cikin ainihin wato al'amuran da muka ɗan tattauna a jiya ɗin, insha Allahu ta'ala. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimaka. Sannan da kuma yaɗa ainihin wato al-muhaddarat, wato abubuwan maye, wiwi, ƙwaya da sauransu. Yanzu da jama'a aibi ne ma a ga mutum yana shan taba. A nan Muciyar nan mun taso lokacin da idan mutum yana shan taba, ko gidan suna aka je ko gidan bikin aka kawo abinci, sai a sa mishi a cikin kwano, ai murfin kwano ko a faranti, sai a je mishi can gefe wajen kofar gida haka, sai ga ya tsuguna yana ci shi kadai. Saboda me? Mutanen da suka zo suna ko suka zo daurin aure ko suka zo wata harka ba za su ci abinci da shi, babban mai dan yana shan taba. A nan Muciya mun ga haka da idanmu. Amma a yanzu babban mutum ne zai harɗe kafar shi yana zaune akan kujera yana shan taba, malamai kuma sun yi zaman tahiya a gaban shi sun rukkuna suna jiran ya kawo naira 500 ya ba su na cefane. Ba bala'i ya faru ba jama'a? A ce malamai sun yi zaman tahiya a gaban fasiki yana shan taba, yana busa musu saboda suna sa rai za su samu naira 300 su yi cefane. ba su da aikin yi, sun zauna gari banza. Allah ya kiyaye. Sannan muka ce daga cikin hanyoyin da suke bi akwai amfani da ainihin mata wajen ainihin wato lalatar da tarbiya. Mun kawo dangane da amfani da mata din nan wajen tallace-tallace. Kusan duk abubuwan da ake tallace sai kaga da mata ake yi, ko muryarsu, ko hotonsu, ko surarsu, ko wani ainihin abu nasu. Sannan da wai cewa wai za a ƴanta mata jama'a. Wai za a ƴanta mata, dan haka mata su fita waje su yi siyasa, mata su yi aikin gwamnati, mata su yi gwagwarmayar campaign, mata su yi kaza, mata su yi kaza, mata gaba ɗaya dai wai mata a watsu su fito waje. To ƙarshen lokaci kuma abin da yake faruwa irin waɗannan matan sai su zo sai su ainihin muguwar nadama. Yanzu bari mu ku wani kyakkyawan misali wanda da yawa wasu ba za su ji daɗi ba, amma sai na yi. Yanzu nan ba wanda zai yi buri a ce Gambo Sawa ba uwar shi ce, Gambo Sawa ba da ta rasu. Ba wanda zai yi sha'awar a ce uwar shi ce. In kuma akwai wanda zai yi sha'awa a ce Gambo Sawa ba uwar shi ce, yana alfahari da ita ko ina ya ɗaga hannu anan gaishe. To amma lokacin 1960 su ne su Sardauna suka yi amfani da ita, da su Aminu Kano, da su Modi speaking suka yi amfani da ita, da ita da Asabareza suka rinka amfani da su, ana cewa sun iya sun iya sun iya sun iya sun iya, amma da rayuwa ta zo ta lalace ba wanda yake sha'awa a dube ta a ce wannan uwar shi ce. Amma kuma su suka cinye mauriyar ta suka jefar da ita. Ke ma da suke miki haka, yanzu haka nan gaba za su watsar da ke. Ke ma da suke miki haka, haka za su watsar da ke. Kawai ba amfani da ke mun shi kenan. Ina first joy girl da ka tashi kaga ana tallan joy da ita, ko lot, ko menene sabulin joy, ko sabulin lot. Ina wannan budurwar take yanzu, me yasa ba za a ci gaba da sa hotonta ba? Saboda ta tsufa, kuma ba ita ce yar autar ƴan mata ba. Adan da ce ba shine ado irin na ƙarshe ba. A wancan lokaci ne ruwa irin rigar da ta sa, in aka ci gaba da sa hoton a yanzu kuma ta zama baƙauniya. Dan haka sai an samu wadda take yar zamani a yanzu, sharna, sannan wadda kuma take iya sa tufafi irin daidai da zamani yanzu. Saboda haka ana amfani da mata, ana kai su ana baro su. Amma kuma matanmu na aure galibi ba su lura da irin waɗannan haƙa'iƙ ɗin. Zawarawa da aka sako su mafi yawanci ba sa lura da irin waɗannan haƙa'iƙ ɗin. ƴan mata da suke kan titi ba sa lura da irin waɗannan. Irin waɗannan lalatattun mata da ƴan siyasa da ƴan boko suke amfani da su wajen cimma manufarsu. Su suke bi suna ainihin yaudaro irin waɗannan matan aure da zawarawa da ƴan mata da matan da suka fi ƙarfin mazajensu da tsofaffin mata waɗanda suke magajiyoyi da ainihin waɗanda suke zagiyoyi mawaƙa da makamantansu. Allah Maɗaukakin Sarki ya kiyaye. A zo ana ruɗin mace cewa ai da mace da namiji ai duk ɗaya ne, ai abin ma da mace za ta iya yi ai namiji ma ba ma zai iya yi ba. Abu duk a zaman roɗonsu haka. Wai sai a ce wai ana son ne mace ta kawo gudunmawarta game da harkar tattali. Ku karanta Alƙur'ani ku ji me Allah ya ce. Allah ya ce wa wallayli idza yaghsha wan nahari idza tajalla, sai ce wa ma khalaqa dhakara wal unsa, wa ma khalaqa dhakara wal unsa. Da Allah ya rantsuwa da dare, ya rantsuwa da rana. Kaga dare daban, rana daban, ma'ana dare daban, yini daban. Sannan ya zo ya rantsuwa da cewa ainihin wato sai ce inna sa'ayakum la shatta daga ƙarshe, don ya nuna ainihin wato ayyukan maza daban, ayyukan mata daban. Yanzu duk matar da take aiki ka je ka same ta kunci take da mijinta, da an taɓa ta sai ta ce kai baka ganin ƙoƙarin da nake yi, ni nake kaza, idan waye saki dole ne? Abinda aka ce ki zauna a cikin gidan mijinki, Allah cewa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, ku zauna a ɗakunan mazajenku, kar ku fita irin fita arna maguzawa na farko. Ku je ku karanta ɗan fodiyo a cikin littafin shi mai suna Irshadul Ikhwa ila hukmi khurujin niswa, a ina ne ya halatta mata su fita, ina ne bai halatta ba? In ya halatta su fita, ya halatta a bisa wata ƙa'ida? Amma tun matar da ta zauna wai mijinta ya bar mata wai duk abin da ta ga dama ta yi, duk inda ta so ta fita, duk yadda ta so ta yi, wannan mata ba ta da mutunci ko hatta a wurin mijin nata. Saboda haka tun matar da take aiki ka je ka same ta, duk matar da take rike da wani mukami ta je ka same ta kullun aka tashi magana abin da za ta ce sai ta ce kai ba ku ga kokarin da nake yi ina kaza wowa ya saki abin da aka ce ki zauna a gidan miji wannan gidan mijin shine aikin naki wannan aikin girki da kike shine aikin ki wannan tarbiyyar ƴaƴa da kike ita ce aikin ki wannan aikin duk duniya babu wanda zai miki ba wani houseboy ba household babu wata tsohuwa babu wata budurwa da zaki dauka ta miki ke ce zaki zauna ki shi ke zaki zauna ki shi aikin ki kenan aikin da Allah madaukakin sarki ya raba kenan ya baki kuma muqami ne daraja ce karshen ka har ki fi mijin ki samun muqami ta wurin auren Allah saboda al-Imam at-Tabarani ya rawaito hadisi kyakkyawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sa'ad da mace take girki kai da komowa da take tsakanin ɗakin mijinta zuwa kitchen ana rubuta mata laba ne kamar laban tana yin safa da marwa da yamin wannan namiji ne aka ce daga kawo cefane zuwa sabon gari zuwa kasuwa zuwa gidan shi yana da laban safa da marwa amma ke yanzu da kin manta gishiri zaki je ki dauko sai a sa miki kamar kin kewaye safa da marwa kin manta reza zaki je ki dauko duk kai da komo da kike kina girki laban da kike samu kenan sannan ƴaƴan ki zaki zauna ki ba su tarbiya yanzu mafi yawancin ƴaƴa zaka ga hatta Hausa ba su iya ba idan ƴaƴan Yarbawa ne ba su iya Yarbanci ba idan ƴaƴan Inyamurai ne ba su iya ba domin me uwar Inyamura uban Inyamuri an je an dauko ƴar sau da Zaria an ce ita ce za ta yi gadin su uwar Bayarabiya uban Bayarabiya an je an dauko Bakanuwa an ce ita za ta yi gadin su uban Bahaushe uwar Bahaushiya an je an dauko wata abin nan mutuniyar jikun an ce ita ce za ta yi gadin su ina yara za su ji hatta lafiyayyar Hausa ba za su ji ba sannan irin hanani tausayi na uwa ina yara suka shaida shi ba za su shaida shi ba gashi nan yanzu a Abuja bala'in da muka fuskanta jama'a makarantar mata abokina ya bude sai da aka samu mata kusan guda 500 sun yi rijista amma wallahi yanzu mata guda 6 ne suke zuwa me yasa wai ranar asabar da lahadi fa aka bude musu ranar asabar da lahadi din nan daga karfe 10 ne zaki zo zuwa 12 a koya miki karatun addinin musulunci alqur'ani da hadisi da fiqh da larabci amma sai suka ce ba zai yi su rinka zuwa ba saboda ranakun aiki wai suna zuwa aiki asabar da lahadi kuma wai suna son su zauna a gida su huta tare da ƴaƴansu dan haka ba zai yi kuma su koyi musulunci ba kuma ba su san shi ba wallahi mace 500 da wani abu ne a register amma yau mako biyu ina Abuja aka kawo mini mata kwaya 6 ne rak suke zuwa duk sauran kuma uzurorin su kenan kuma wani abun mamaki sun biya kudin makaranta cikakken wata ta biya har shekara 2 ma tunda suna da kudin amma ba za ta zo asabar da lahadi din ba saboda tana so ta huta a gida me yasa ta wuni zirga-zirga cikin kwanaki 7 da suka wuce to waye saki ya kamata ku san cewa babu shakka mata wallahi tallahi yahudawa su ne waɗanda suka wulakanta mace a duniyar yahudawa ma ba su dauki mace a bakin komai ba ba ta da kima musulunci shine ya girmama ki musulunci shine ya tsara miki yadda zaki rayu Allah madaukakin sarki duk mukamin da ya ba mijinki sai ya ce wa min rijali alaihinna ko daraja wa walil rijali alaihinna daraja ku bar min ayata da take ka kurkita mini ita kananan alarammomi ina fata an gane walil rijali alaihinna daraja haka ayata take ko yawa Allah da yace maza suna da daraja mata suna da daraja sai yace amma maza sun fi mata da daraja ɗayan rak me yace daraja sai faɗi kafin nan ita ce sai yace sadakin da suka bayar sadakin da ka bata din nan shi yasa sai aka ce kai ne mai gida dan yanzu idan za ku tafiya a mota dukkan ku direbobi ne dole dai ɗaya ne zai ja ko in ku aka ce ɗaya barna clutch ɗaya sa giya ɗaya riƙe steering to ina tunanin ku ba za ta yi nisa ba tafiya za ta kwabe dole da duk kwarewar ɗaya ya far ɗaya ko to haka ba zai yiwu a ce ana zaman aure ba babu babba dan haka sai aka ce shine babba shi da aka ce shine babba ba mulki ne na mulkiya ba an sa shi ne dan ya zama akwai jagoranci akwai wanda zai ce ayi kaza akwai wanda zai ce a bar kaza to saboda karfin kwakwalwar namiji ta fi na mace sai sa aka ce shine Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka mata ku san wannan ba mu sake dawowa zuwa ga wannan ainihin abin nan sannan daga cikin hanyoyin da suke bi wajen tabbatar da wata manufar tasu ad-dukhul fil ahzab litasyir al-ahzab hasb al-masalih al-yahudiyya dan kungiyar masuniya sukan shiga cikin kungiyoyi jama'a kungiyoyi sukan shiga ko na addini ko kungiyoyin yan club ko kungiyoyin siyasa ko kungiyoyin taimakon kai da kai don me domin su rinka gudanar da manufofi na yahudawa a ciki aw li tabammun adami muqawamatiha lil yahudi ko kuma za su shiga yadda ba za su taba barin wannan kungiyar ta karfi ba yadda yahudawa in sun so kariya ta ba za su kariya ta ba aw iradi aw tirad masalih ko kuma yadda kungiyar ba za ta iya karo da manufofin su ba misali shine kungiyar izala dan kungiyar masuniya jama'a su suka kiyaye kungiyar izala biyu kungiyar izala tana tafi tana da karfi tun da dan sodiyo yadda a wayo wasu a kasar nan ba a taba samun wata jama'a da ta haɗu ke karfi akan kowace irin manufa ko ta addini ko ta me ba sai kungiyar izala ta karfi hatta lokacin gawan sai da gawan ya kira Malam Abubakar Gumi yana ganin cewa me manufar shi ne me kaza ne me kaza ne a lokacin kowa ya firgita a kasar nan kungiyar ma gwamnati za ta kafa ana nan sai aka samu wani dan kungiyar masuniya sai ya shigo sai ya fasa kungiyar biyu tana darewa shikenan sai aka hau fada fadan da aka hau akan kudi ne wadanda a wannan lokaci ba su wuce ainihin naira miliyan 1 ba aka koma aka zo ana fada da juna wannan na kafirta wannan wannan na kafirta wannan wannan ba zai bi wannan sallah ba du'ayoyin da suka waka wa wadanda suke fada da su suka dawo suna akan su suka koma ga masallacin izala nan ga na izala nan suka koma suna fada da juna wadannan su ka hadisi wadannan su ƙaryata sai suka koma manufar da suke son cimma shikenan sai ta ainihin kau sai suka dawo yanzu fada suke da junan su kawai to ɗan kungiyar masuniya ne suka yi musu wannan makirci kuma wani ɗan kungiyar masuniya ne a nan arewacin Najeriya ya shiga wannan aikin ya karya su Allah ya kiyaye to duk suna don haka duk wanda ya kafa kungiya ko makaranta sai ya yi a hankali da su za su shigo da karfi su ba ka gudunmawa su ba da kaza su ba da kaza su ba da kaza nan da nan sai ka ga suna da ainihin karfin cewa da shawara da kaza saboda sun kawo gudunmawa sun kawo kaza sun kawo kaza kwana biyu shikenan sai ka ji rikici ya fara sai ka rasa ta ina ne wannan rikicin ya zo haka su suka raba ɗayan rubuci da shi da mutanen shi suka karya su tsakanin ɗayan rubuci da su Malam Isa Kara biyu suka zo suna jifan juna da kalmomi da haduwa suke suna tafsirin su ɗan ɗariƙan Kano su kawo mai jan baki su kuma na Kaduna da sauran wurare su kawo malamin tafsiri sai a haɗu wannan majabaki mai kaulasa ko majabaki wane ne yana ainihin jan baki shi kuma wannan yane suna tafi suna tafi suna tafi nan ma sai wani dan masuniya ya shigo sai ya raba su da ya raba su shikenan wannan ya ja nashi waɗannan suka ja nasu sai suka koma su ma yanzu bugawa suke da juna to duk kungiyoyin haka da na addinin da na siyasun da na rayuwar da na menene da ƴan kulafin duk kowace ta bindiga ta fashe duk aikin ƴan kungiyar masuniya ne baban komai ba suna ga in suka bakku kanku a hada kuna tafiya lafiya lau to kuna nan za ku zo ku tabbatar da wata manufa guda ɗaya wadda ran da suka so tankwara ku ba za ku tankwaru ba dan haka sai su marmaza sai su shigo cikin kungiya shi yasa kuna cikin tafiyar ku wani ya zo da taimakon miliyan 100 miliyan kaza miliyan kaza in ma har kun karɓi taimakon ba wani mutane da za ku bashi ya zauna a kan tabarma matsayin shi kenan mai jin wa'azi kawai amma a tun da ya kawo miliyan 5 ya bayar sai a ce a to shi kenan gobe shi ne dan malikin malamai to shi kenan sai dubi babban malamin ya ce to bai iya karatu ba sai wasu kuma su ce a ya iya shi kenan da sai ta dare a kan naira miliyan 5 ya dargaza muku tafiya to sai kun yi a hankali wannan har kungiyar ƴan kasuwa ku yi a hankali ku gani hatta TTA din nan Parent Teachers Association dan masuniya shiga suke yi saboda su ba su son wata kungiya ne ko yaryawa ce ta yi karfi saboda kar su tashi yin wani aiki nasu wata ran ta musu bore ta musu kayar baya Allah ya kiyaye to sa'an nan daga cikin ainihin manufofin su isti'malur rishwa bil mali wal jinsi khususan ma a zawin manasib al muhimma amfani da rashawa da cin hanci ta hanyar bayar da dukiya ko hanyar bayar da mace ko hanyar bayar da samari masu dimaduwan uwaye waɗanda za a je a yi luwaɗi da su duk suna yin haka jama'a musamman suna ba da irin wannan rashawa ne ga mutane waɗanda suke masu mukamai manya-manya cewa dauki dukiya a baka jama'a. Professor Fabian, tsohon ministan ilimi na Obasanjo, haka aka zo aka yi mishi wannan rufarufar. Ya taso professor ne, kasan aka ce mutum tsohon malamin makaranta ne, malam sai kaga kaman ma ya fi ko ya ba ku har tafiya ba sai da irin ta turawa yake yi. Professor Fabian din nan tsohon malamin makaranta ne, tun daga primary ya fara karantawa har sai da ya kuri ya zama professor a ilimi. Obasanjo ya dauko mukami ya bashi na ministan ilimi, yazo yana bin abubuwa sai suka je suka kawo mishi cin hanci mai yawa. Yana ganin da tsakar dare ne, ba wanda ya sani, ba wanda ya kaza, ba wanda ya kaza, ashe sun sa na'urorin daukan murya da hoto gaba ɗaya sun gama dauka. Sai da magana ta taso aka zo aka fada, ya fito cikin izza yana taka ƙasa da ƙarfi, yake ƙarya suke yi su kawo hujja, ana kawo hoto a ƙasa kawai sai faɗi sai suma. Sai suma shikenan aka ce ai kurkuku da shi, shikenan yanzu hawan jini ya same shi, paralysis ya same shi, shikenan an je an jefar da shi. Professor Fabian daga shi ne aka cire aka ba wannan mata. Ngozi Okonjo-Iweala tsohuwar ministar kuɗi ta Najeriya, ita ma matsalar kuɗi ne, rushwa ce. Atiku shi ma matsalar kuɗi ce, duk matsalar kuɗi ce ake kawowa, da ita ake rusa su, da ita ake rusa su, da ita ake rusa su. Ko ba daɗe ko ba jima za ku ce albani ya ce suna nan yanzu suna tahqiqin sai sun kama Atiku dam sun ɗaure shi. Rushwa ce, an bi an ɗaɗɗaure shi bai sani ba, an saka mishi dukiya ba, yana ta fandan-fandan. Sai zo Yola in ya ga gidan nan ya ce yana so, aka ce miliyan 5 sai ya aiko da mai gidan miliyan 50. Wallahi ba ruwan shi kawai sai a aiko da miliyan 50 a rikita kwakwalwar kamala sai ka amince shi kenan. Kawai kuɗin gasu nan babban-babban kawai suke yi da su, bai san duk abin da yake ana nan ana calculation ba, ana calculation shi kenan. Charab ya zo zai yi menene, waɗannan fasikan malamai sun ɗaure mishi gindi suna yin shiri a gidan rediyo, naka sai naka dai aka zama hayane shi, charab sai suka cafke shi. Gashi nan ran yanzu an yi declaring cewa takaran ma an soke shi ba zai yi ba. Ku sa ido ku ji nan da wata hudu ku ji ina zai kasance, ba ma ɗakin shi yana nan na kurkuku, ba wanda aka ba. Ina fatan gane, Allah ya kiyaye. To amfani da dukiyar nan jama'a da kuma jinsi da malamin nan ya faɗi, me ake nufi da jinsi? Kana zaune a office in aka so har ta nan jami'o'i jama'a, HODs na jami'o'i, in aka ce kai ne shugaban tsangaya kaza, ko kuma kai ne menene na abin nan shugaban wata bane abin nan a cikin jami'a din, ana neman wa yaro admission, sai a zo da yin shiƙoƙan washi tsale ne yarinya ta sa ɗan ƙaramin sikir bai wuce kwata ba, ta bankare nono ta taho ta burtso jikinta, shikenan sai ta zo ta ce ba ma ƙaninta ne ya rubuta jam ya samu .172 kaza 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 kaza, kai ka ƙosa taimar maza ta gama maganan ne ku sallami ƙanin kana so kai magana da ita. Aka rinƙa bribing mutanenmu da 'yan mata a Abuja ne, a Port Harcourt ne, a Lagos ne, duk aka rinƙa musu haka. Wani kuma ma giya za a kawo mishi, gyararriyar giya ga ta nan ta sha leda an nannaɗe ta kamar turaren ɗan goma, duk haka aka rinƙa jama'a. Wani kuma aka san ɗan luwaɗi ne, musamman tun da wata jarida ta wata mujalla ta Kudu ta buga jeren giyar ɗan luwaɗi na Najeriya, yana daga cikin aikin 'yan Freemasons, su suke yaɗa luwaɗi jama'a. Amma kuma duk wanda yake luwaɗin suna nan da sunan shi, ran nan kawai sai suka kai wa jaridar, ina nan da kofin mujallar anan jama'a, sai kawai sai suka kai, sai ga sunaye an fitar an buga duk ƙasan nan, wane ɗan luwaɗi ne, wane ɗan luwaɗi, manya-manyan mutane, sarakuna da shugabannin ƙasashe da sauransu, ya ka fitar. Saboda haka shi kenan, wane ya tabbata ɗan luwaɗi ne, an san shi ɗan luwaɗi, to ana da buƙata a wurin shi kawai sai a samu wani saurayi, lafiyayyen saurayi mai sutu-sutun duwawu, sai a zo a kawo mishi. Abin da suke kenan wallahi, don abu a rusa ka jama'a, sai a ɗauke ka a kai ka America, kai kana ganin ai ka yi nisa da gida, sai a je a aje ka a ɗakin hotel, sai a kawo tsaleliyar budurwa baturiya kai ta wasan kura da ita da daddare, kana jin daɗi, baka san an sa digital camera, 'yar ƙarama ce baka san da ita ba, tana nan duk tana ɗaukan abin da kake, tana can tana kwafewa, sai ka gama shikenan ka dawo gida ka zo za ka yi wata fuyita za ka yi kaza ba kai kaza ba kai kaza sai a zauna sai ka gama wannan hayaniyar taka kana gamawa ba cewa ba ai kallon nan ba kai sai dai ga talabijin baka san san da aka danna remote control ba sai ka ga wannan abubuwan duk da kai America gashi nan duk an nuna anan yace dan haka kai a hankali a hannunmu kake duk abin da kake yi kana shirme ne to dan haka daga nan shikenan nan yazo ya cika baki ya cika baki ya cika baki sai kuma ku gowa dawo yace to jama'a abin ne babu yadda za a yi binda Allah ya nufa abubuwan ne mutanen nan a zauna lafiya dai saboda dama annabi cinikin shi zaman lafiya ne ce hakuri cinikin annabi ya ta kawo muku wasu hadisi wanda bai san kan gadan su ba shi ma matsiya ce ina fatar an gane me yasa an je an bashi mace yayi zina da ita kuma ya ga za a tona mishi asiri dan haka dole sai ya hakura a sarrafa shi yadda ake so jama'a mun fahimci wannan da kyau ko dan haka mutanen nan da ba su jin tsoron Allah wadanda suke ganin da zarar sun baggarin da suke ko anguwar da suke za su yi abin da suke so wallahi tallahi su ji tsoron duk abin da za ka yi zama da gaske kake kai ɗaya ne a buga a kada a raya ba inda za a kama ka kuma duk wani gwarzo ne a hankali gwarzo ne a ilimi ko gwarzo ne a kuɗi ko gwarzo ne a siyasa ko a shekara ya yi a hankali da abubuwa guda biyu su ne mata da kuɗi mata da kuɗi ka yi a hankali da su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna li kulli ummatin fitnatun wa inna fitnata ummati al-mal kowace al'umma tana bunata bala'in yace bala'in al'umma ta shine dukiya kuɗi hadisi ne sahihi al-imam abu dawud ya ruwaito shi abu na biyu hadisi sahihi cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ban bar wa maza wata fitina a bayana wadda ta fi mata ba namiji ba shi da bala'i a duniya wanda ya fi mata to waɗannan abubuwan guda biyu kai taka tsantsan da su ko shin kake kallo sai ka ga wani gwarzo ya gagari kowa da an ture mace in ta murmushi sai ya murmushi yana yin murmushin nan to ƙarshen shi ya zo saboda daga nan zai bude mata kofa ta yi duk abin da zake ta yi shikenan karab sai a abin nan ai akwai shahararren shugaban ƙasar da ya gagari kowa a duniya a ƙasar nan amma labari sai zo ya ɗi cewa ɗan mata ne aka yi amfani da su aka kashe shi labarin nan ya zama gaskiya ne ba ya zama gaskiya ba wallahi alamu amma yana nuna maka dai duk inda gwarzantakar ka ta kai to karka sake a gane weak point ɗinka kaka gane a gano lagonka to da yawancin mutane ana gane lagonsu ta hanyar dukiya da kuma mata to don haka sai ku yi taka tsantsan ina fatar an gane Allah ya kiyaye sannan matsala dangane da luwaɗi jama'a yanzu matsala dangane da luwaɗi sharrin luwaɗi a duniya har ya fi sharrin zina saboda yanzu matsalar da take faruwa dan mata yanzu har zanga-zanga suke a wasu garuruka cewa mazaje yanzu samari sun kwace musu harkar good evening akwai garin da na gaya muku na san cewa da zaran magariba ta yi samari ne za ka gani manya-manya da duwawuna manya-manya sun je kowa ya gantsare kwankwasan shi yana fito da duwawun shi sai ka ga an yi fakin da katuwar jeep an duba sai ya ce to zo yadda ka ga ake duba yan mata haka a wannan garin ne yan matan suka yi riot saboda wannan kwanar da samarin suka je suna tsayawa ya shahara yan mata ne ke tsayawa suna good evening sai su tsaya din sai a zo ba a dauke su ba sai a dubi samari sai a je a yi luwaɗi da su in aka yi luwaɗi da waɗannan samarin su kuma nan za su dawo cikin gari suna bi suna turmushe ƙananan ƴaƴa suna koya musu su kuma waɗannan ƙananan ƴaƴa suna bi suna koya wa na ƙasa kun ga ya zama wala yalidu illa fajiran kafara na sama ya koya na ƙasa na ƙasa ya koya na ƙasa na ƙasa ya koya can na ƙarshe dan haka kowa sai tashi da bala'in kenan yanzu a nan cikin muciyar nan jama'a harkar luwaɗi ta zama musiba a nan cikin GRA ta Zaria din nan yanzu harkar luwaɗi ta zama kaman wato harka ce ta kwangila akwai waɗanda ke ɗiban samari daga muciya ci kaji dogon bauchi marmara da sauran suna kai su cikin GRA ana luwaɗi da su su kuma waɗannan samarin da aka yi in suka bawo su kuma sai su zo suna yi da ainihin yara ƙanana a nan cikin muciya yanzu bala'in ya zama ya shahara ina dattawan muciya ina malaman muciya ina hakimin muciya ina sarakuna ina manya ina masu faɗe aji ba za ku je ku kai wannan ku ce ga bala'i ya zo ba sai da an yi sallar juma'a karfe 9 sai ku tafi sarki sarki kin nan kana to albani ya yi sallar juma'a karfe 9 wallahi bala'i ya shafe ku yanzu da ran da zan da hakan bari ma da karfe 9 za a fara bala'i da za ku fita daga bala'i dan dai dangane da matsala albani ce insha Allah amma ga bala'o'in da suka damu mutane da za ku je ku kai sarki ba yanzu dan Allah ran nan iskancin da yaran anguwan nan suke masu mashina da sauransu an je an ga sarkin Zanzo ba dai an ga mushi ba an fije su an je gaban sarkin Zanzo an ce an yi musu nasiha ba dai ba amma da an yi sallar juma'a karfe 9 shikenan shugabannin ungiya shugabannin dariqa hakimin mutiya hakimin wane ne to fa fito yayin sallar karfe 9 mun ce in ba ga tsoro ba ku tana malaman zariya gaba ɗaya ba an ce zariya binin ilimi ba ce ku tara malaman zariya gaba ɗaya su zauna su kawo mana a ina aka ce ba a sallar juma'a da hantsi mun kuma mu ce ga inda aka ce a zauna a tattauna matsala ta ilimi har yau ya gagara tsoron albanin kuke ba kun ce ku kuka karantar da shi ba yaushe ba ku karantar da mutum ya gagare ku in ba ƙarya kuke ba kullum sai mun ce a zauna a zauna zama na ƙarshe har sarki ce yanzu ba wanda nace duk duniya ba wanda ya taba zama da ni akan matsala nace kuma ga sunan na duba shugabannin kungiyar izala da na dama da na hagu da na dariqa da na izala da na kowa nace to ga sunan nace cikin su akwai wanda har shine wani shugaban jama'at Nasarul Islam yace don Allah a taimake mu ai zaman nan yace don mu muna son mu samu ilimi akan abun nan nace mu kam hands up a yanzu ma a shirye muke su ne suka ce ba su shirya ba kuma har yau ba su shirya ba to amma matsala jama'a matsala ga abubuwa ana luwadi a cikin mutiya ana luwadi cikin mutiyan nan ku je ku ga yadda ake bala'in luwadi da daddare a lunguna suke bi suke turmushi kananan yara lunguna da shaguna da zauruka suke bi suna turmushi kananan yara ƴan kanana suna kawo naira 20 suna basu suna zunduma musu azzagari a cikin duwawu yanzu wannan ba bala'i bane duk da ta mutiya ba za ku taro akan wannan ba in kana ganin cewa ba danka bane ka sani cewa gobe ko danka zai shiga cikin fakar su to wannan matsalan luwadi jama'a tana daga cikin abin da yanzu ya zama bala'i sannan sai ma dugo shine mace ta nemi mace duk wanda yake da ƴaƴa ƴan mata a daki guda ya hada su ya kawo video ko cd ko dvd ko tashar satellite ya sa musu ya rinka monitoring me suke yi a anguwan nan jama'a red handed hannu ram aka kama yara ƴan mata kullun 11 dare sai su fito suna wanka sai ana dauka wani wanka ne na nishadi ashe kawai ma dugo suke yi ƴan mata guda biyu anan anguwar ƴaƴan musulmi wanda tudu wanda gangare ran nan kawai idan su ya rufe sai suka je suka hau juna suna ta yi ba su rufe kofa ba yayar su kawai ta danno kofa kai yaya naji kun yi shiru ne ina ashe sun yi nisa sun yi musuli sunyi musuli sai zai ta gansu shikenan to wannan yarinya ita za ka je ka aura baka sani ba yar ma dubo ce tana zuwa tana kawo yan mata ɗakin ka cewa kawayenta ne hira ake zuwa nan ku kulla ɗaki suke da rana ka bar musu taliya da makaroni su dafa su ci su koshi su yi ma dubo a ɗakin ka wannan irin bala'i ne wannan jama'a wace irin musiba ce wannan jama'a laifukan da Allah ya halaka al'ummomin annabawa yanzu duk an dawo ana cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda dan albarkacin manzon Allah da ya mana addu'a ya roki kada Allah ya halaka mu ba ai da tunan an gama da mu jama'a ana fashi da makami mutanen annabi Lut suna fashi da makami suna yin madugo suna yin duwadi aka halaka su mutanen annabi Shu'aib suna tauye mudu suna fashi da makami suna basusa me kike ba susa shine ka ga wucewa cikin mutunci ko sai wani sheidanin yaro dan tsakuwa sai dalla maka sai ka wai go sai kawai na shi ma haka bai san wai ma wa mene ne dalla maka mutanen annabi Shu'aib irin shegantaka su kenan banda fashi da makami banda tawaye mudu Allah ya halaka su yanzu duk waɗannan abubuwan jama'a ana yi Allah ya kiyaye to jama'a kun ji wannan wai suna yin haka ne dan ainihin wato duk waɗannan abubuwa daga ƙarshe sun baka cin hanci ka karba sun kawo ɗan mata kai zina sun baka giya ka sha sun kawo maka samari kai luwadi in ce mace ce an kawo miki yanzu jama'a mata ba suke zama suke kin yin aure din nan kuma ku gan sai suna cewa su ba namiji da yake neman su akwai wani abu da ƴan masuniya suka yi musu akwai gindin roba da suka yi musu ya zo sai ka gindin roba a baki ba wai abin nan ne gindin roba ne mai inji automatic
sai ta sa a farjin ta sai ta ji yana saduwa da ita kamar namiji sai ta fito ana ganin ta mutune kirki ba wani namiji da yake sai ya ce ya taba zina da ita amma kuma ga iskancin da take a daki duk yan masuniya ne suka yi haka hatta wannan gindin roba ma an ka gani sai kaga wannan ido daya din na da muka fadi jiya na hoton yan masuniya a jiki su ne suka yi dan su yada wannan bala'i Allah kiyaye wai duk suna haka ne dan ne dan su samu tabbatar da manufofin su da kuma rusa ainihin al'umma da rayuwa to sannan jama'a duk da aka yi wannan abubuwan sai kuma Yahuda suka ba da shawara sai aka kafa wata hukuma ta yaki da zalunci hukumar nan ta yaki da zalunci jama'a ita ce EFCC ta ribado wannan hukuma jama'a zahirin ta alheri ne amma sharri ne cikin ta kuma muguwar manufa ce kuma wannan hukuma munafikan hukuma ce ta ne wa masu niyya aiki ne wallahi tallahi ta daina burge ku ta ne wa masu niyya aiki ne abin da yasa idan cin hanci ne da rashawa ai a kasan nan an san akwai waɗanda da cin hanci da rashawa suka kai inda suka kai me yasa har yanzu fakar wannan hukuma bata kama su ba kuma shi riba din da kanshi aka shi ma me ya bai sani ba dan mabiyanci waɗanda ke wa masuniya aiki indirectly ne galibi ba su sani ba yanzu kamar waɗannan da muke magana mata an tsaye da su ƴan takara ita kuma an tsaye da ita ta ƴan takara ne ta samu kuɗi ta ji daɗi ta zo tana rabawa samari amma bata san tana wa Yahudawa aiki bane on the other hand yanzu wannan EFCC din nan yanzu haka shi kanshi ribado bai san asalin cewa masuniya yanzu haka ma babu mamaki ko da yake lawyer ne mai yawa babu mamaki ma bai san wasu mutane da ake kira Freemasons ba amma aikin wannan EFCC din nan da ICPC ta Justice Akande wanda ya gabata duk waɗannan ƴan kungiyar masuniya ne shine za su yi amfani da wannan kungiyar da cewa ana rubin mutane tana yaki da zalunci da kaza da kaza da kaza amma za a amfani da ita ne a rusa wanda aka so a bar wanda aka so amma ba haka ba shi kanshi ribado da kanshi fa shine ya bada wannan labari da na faɗa muku a globalforum.org www.globalforum.org kaje ka duba labaran su na October November su suka saka wannan labarin shi ribado ya bada labari cewa daga lokacin da aka yi samu mulkin kai 1960 zuwa bara shekara 46 kenan yace shugabannin Najeriya sun saci kuɗin Najeriya wanda ya daidai da dollar America biliyan 380 dollar America biliyan 380 to ina ma'anar wannan maganar mai gidan shi Obasanjo yayi mulki a wannan tsakanin ko bai yi ba to hadda shi kenan to me yasa SCC bata kama shi ba an haka ne ya kamata shi ma sunan shi ya shigo shi ma a kama shi kenan tunda yayi mulki a wancan lokacin amma kaga kawai sai aka bar abin yanzu ana so a tiko a hada shi da SCC ta kama shi amma abin da yake doma fa ba zai bar awai ba duk abin da yake a tiko bai kamata ya bar Obasanjo ba to amma yanzu a tiko kawai ake tuhuma Obasanjo fa shi an yi mishi baptism an yi mai wankan tsarki shi bai da matsala dan haka wannan hukuma ta daina burge ku jama'a hukuma ce wadda Yahudawan duniya ne yake amfani da ita wajen cimma bukatun su dangane da wanda suke son su ruguza game da harkar kuɗi ko makamantan haka ya kai ta yanzu saboda sharri jama'a haka siddan sai a dibi makudan kuɗi sai a guda a account ɗinka kawai ana son ai maka sharri kamar yanzu kawai ana so a kama ka kai barawo ne kawai ana zaunan lafiya sai a sadada sai a sada 10,000 cikin aljihunka sai can an jima an gafala kawai sai a ce la ilaha illallah wai sace 10,000 sai a ce to daga nan zuwa nan duk ku tsaya kai kana da yaqini sai ka miƙe ka ce a duba ana duba sai a ciro 10,000 sai ka ce billahi sai a ce yi shuru ba sheda billahi lazim ne munafikin Allah sai a kama ka ai nesa da kai shikenan to yanzu har ya ka na gaya muku jama'a duk bankuna yanzu gaba ɗaya duk wanda yake da account a wani banki yanzu gaba ɗaya sirrin shi yana America yanzu da ka taso da wani abu sai a ɗibi miliyan 10 sai a sa account ɗinka sai a nuna ai gashi daga wasu ƴan ta'adda ne aka turo maka kuɗin kuma ga manufar ka game da kuɗin sai a tuhumce ka ina ka samu waɗannan kuɗin sai ka ce kai ba kuɗin ka bane ya aka suka shiga account ɗinka kai juyi duniya kare kanka ba za ka iya ba EFCC inda da gaske ne me yasa ba sa yin haka me yasa ba za su tuhunci irin waɗannan abubuwan ba, a ce dan me za a yi wa wanda bai ji ba bai gani ba kazafi, dan me ga masu laifi ana ganin su suna yawo an kyale su, ina EFCC din take? Idan da EFCC za ta yi aikin ta jama'a, kuna jin kashi 98 na waɗanda suka yi shugabancin ƙasar nan ba sai an kama su ba? Shugaban ƙaramar hukuma guda isacin naira miliyan 33 ya gudu ya cinye kuɗin, kuma sai a zo a sake tsaye muku da shi, shine dan takara. Kaji wata irin baptisma ce aka yi mishi wannan ya tsarkaku? Ina EFCC din? Me yasa EFCC ba ta aiki akan duk wanda ake so a tsawar da takaran ana son shi, sai wanda ba a so sannan EFCC za ta aiki akan shi? To waɗannan hukumomi ne na yaudara jama'a, hukumomi ne na yaudara, ba hukumomi ne na gaskiya ba. Allah ya kiyaye. To sa'an nan kuma daga cikin hanyoyin ainihin wato da suke bi wajen zartar da waɗannan ainihin manufofi nasu, sukan ainihin wato ihabatu shakhs alladhi yaqa'u fi haba'ilihim bil ashraki min kulli janibi, duk mutumin da ya rijista da kungiyar masoniya to za su bi su kewaye shi da tarkonsu, ba dai ka yi rijista ba to za su bi su kewaye ka li ihkami sautarati alaihi, dan su samu damar dankashi wa tasyirihi li ma'aribihim, su juya shi duk inda suke so, wa huwa yanfudu sahiran ma yuriduna, dan haka duk abin da suke so shi zai yi a cikin kaskanci da wulakanci. Zan yi muku misalin wannan maganar, amma akwai maganar da ke da alaka da ita ne, da kawo rijista da su shikenan, sai su bi sai su samu ka tarko dama da hagu duk inda kai sai suke ga yadda suke so, dan haka cikin kaskanci sai ka da kana yin wasu abubuwan ma baka so. Sannan yashtarutuna ala shakhs alladhi yuridu lindimama ilayhim an yatajarrada min kulli rabitin diniyin, duk mutumin da yake so ya shiga cikin kungiyar su sai su ce to da sharadin fa duk wata harka ta addini zai batta, aw khuluqiyyan, ko kuma duk wani abu na mutunci da yake yi to ya bari. Wallahi akwai waɗanda saboda a ga an raba su da wani abu mafi karanci na mutunci, musulmi ne ya shiga cikin kungiyar sai a ce to kakka sake cin wani abu ko shan wani abu da dama sai dai da hagu. Akwai su suna nan musulmi ne, duk abin da zai ci da hagu zai ci, duk abin da zai sha da hagu zai sha, duk yadda za a yi a duniyar nan. Ga wani can jesan ɗin shi ta buga, ku kwato ta, ku kwato ta, kwato ta, tunda dai abin shigantaka ne, ina ƴan kungiyar hizba ɗin, ku je ku danne shi ku kwato ta, mu nuna mai muciyar gangariya. Ai ba wani tsoron Allah, ku kwace ta. Ai an faɗa jama'a, kar a sake duk abin da muke, ku bari kamera ta ɗauka, kar ku sake kashe kamera, duk abin da muke mun faɗa ne don ya tabbata. To dai abin shigantaka ne jama'a. Ai ya zama tunan faɗa dai, in dai abin nan don Allah ake, ya zama tunan faɗa. Allah ya kiyaye. Sai su sharɓanta wa mutum ya bar harka addini da duk wani harka ta mutunci da ɗabi'a, awwata ko kuma duk wani abu da zai kawo ci gaban ƙasar shi ya bar shi. Don haka sai ku ga mutum ya hau jama'a yana ta cewa zai yi kaza zai yi kaza, in ya hau ba zai iya ba, in ya hau ba zai iya ba, ba za su bar shi ya yi ba, ba yadda zai iya gyara ƙasar shi. Zai muku alƙawarin zai muku kaza zai muku kaza zai muku kaza zai muku kaza, su kuma barna suke so ta yadu, don haka mai zai biyo baya? Da ya hau sai su ce to in ya sake waɗannan abubuwan ga wasu sirrori na shi suna da shi. Wa yaj'alu wala'ahu wala'ahu lil masuniyya fa hasab, sai ya sanya ragamar al'amarin shi gaba ɗaya sai zan masuniyya ce take juyawa. Sannan idza tamammala shakhsun aw arada fi ayyi shay'in dabbara lahu fadihatan kubra, idan wani daga cikin mutanen da suka shiga wannan kungiya ya nemi ya ja da baya ko ya kauce, sai su shirya mai wani mugun makirci. Idan suka shirya mai wannan mugun makirci sai su rusa shi da wannan mugun makirci, wa kad yakunu masiruhul qatl, wani lokacin ma ƙarshen ta ya zama kisa. Bari mu ɗauki kyakkyawan misali, shine Saddam Hussein. Saddam Hussein dan masuniya ne, Saddam Hussein dan masuniya ne, sadda ya shiga masuniyan nan suka ɗaure mai gindi suka mara mai baya har ya kai zuwa ga shugabancin ƙasar Iraki. ana nan ana tafiya ana nan ana tafiya sai suka yi amfani da shi sabda Iran tace ta kafa gwamnati ta musulunci sai suka yi amfani da shi sai suka bashi abubuwa guda biyu biological anthrax ita ce hodar kare dangi ya barbada mutanen Iran a halaka su gaba daya ko kuma biological weapons makaman kare dangi ya harba musu ya kashe su tunda dai sun ce musulunci shi kuma da yake kallon shege ne sai ya taya kasu sai ya ki harba musu waɗannan abubuwan sai ya boye abiban shi da aka gama yaki sai aka ce mishi me yasa bai amfani da waɗannan abubuwan ba sai ya ce yaga cewa yakin bai kai yadda sai an yi amfani da waɗannan abubuwan ba sai aka ce to ya dawo da su sai ya ce a kuma wannan ba za ta yi ba to a ƙarƙashin haka ana nan sai suka yi tattara shi suka yi tattara shi suka yi tattara shi tarashin da suka yi sarkuwaiti in ya mamaye kasar kuwaiti za su goyi bayan shi yanzu sun mai shigo shigo ba zurfi ko ba su mai ba sun yi mishi shi kuma sai je sai mamaye kasar kuwaiti yana mamaye kasar kuwaiti sai suka yi mishi ihu barawo sai suka je sai suka rufan mishi sai suka ce sun samu dalilin da za su yaƙe shi yanzu saboda sanda suka ce mai ya je ya mamaye kasar kowa ya sani a duniya ne ba wanda ya sani sai shi da su ko amma lokacin da ya shiga kuma suka yi ihu barawo a kan shi ai kowa ya ga laifin da ya ko to shi kenan sai suka je suka mamaye shi aka je aka yi yaki shi ne 1991 da sauransu ba ta wannan yaki aka jikkata juna sai suka samu damar kakaba mushi takunkumin tattalin rayuwa da tattalin arziki ko don me don dai su kai zuwa ga cimma ainihin waɗannan manufofin nasu to me ya biyo baya kowa ya ga abin da ya biyo baya jama'a Saddam Hussein dan Masuliya ne Saddam Hussein dan Hizbul Ba'ath ne sannan Saddam Hussein dan Iska ne ka hada abubuwan nan guda uku dan Masuliya ka je jima'an Masuliya dan Hizbul Ba'ath wata kungiya ce wadda shugabannin Larabawa irin su Husni Mubarak da ainihin Sarki Hussein na Jordan da wancan sarki wane ne na Syria wanda ya mutu baban wannan sarki Hassan Assad waɗannan Larabawa makamantan su suka kafa suka ce jinin Larabci yafi jinin musulunci wato in kai Balarabe ne kowane iri ne ma kafi musulmi wanda ba Balarabe ba Allah saurara jama'a da Saddam Hussein ya samu kansa irin wannan halin sai zan dan Hizbul Ba'ath al-qawmiyyah al-arabiyya sannan Saddam Hussein dan iska ne saboda addini ma bai damu Saddam Hussein ba addini ma ba damu shi ba to da Allah ku saurara jama'a to amma me ya faru lokacin da wannan mas'alar ta faru ta mamaye kasar Kuwait aka zo aka yaki da ƙarshe aka ce an kakaba mishi takunkumin tattalin arziki har aka zo aka fitar da rahoton cewa yara kanana saboda yunwa da rashin magani kusan guda 50,000 ne suka mutu a kasar Iraki sai aka ce wa Madeleine Albright yanzu wannan yayi daidai kenan sai ta ce yayi daidai akan Saddam Hussein akai sanadin yara kusan 50,000 suka mutu to da tafiya to tafiya har aka zo lokacin da aka ce to yanzu dai ya tabbata cewa Saddam Hussein ana zargin yana da makaman kare dangi yana da kuma hodar nan ta anthrax hodar iblis ko biological weapons sai aka ja ka tura al-Baradi'i din nan Balarabe ne musulmi ne wanda ya karanta engineering kaza shine shugaban binciken makamai irin waɗannan da ya je shi da kanshi yace gaskiya binciken su ya nuna babu don haka in dai bincike ne na tsarin gwamnati to babu amma sai aka cije akan cewa ana zargi har yanzu don haka akan zargi da zato ya kace to yanzu ya halatta ai amfani da ƙarfin gwamnatin America da na Ingila da kasashe makamantan su a yaƙi Saddam Hussein da aka ce ba yaƙi Saddam Hussein sai Larabawa suka yi ta munna har wani dan gidan Faisal cikin sarakunan Saudi Arabia din nan ministan me yake da suna ambassador Saudi a America akai hira da shi a tashar al-Arabiya ko al-Jazeera har da ya yake za a je a yaki Saddam Hussein sai nace wallahi sai kai kuka suna murna kafashe na makwabta sai suka ba da fage a zo a sauka daga nan a fara kai wa Saddam hari to a gaskiya abin da ya faru jama'a Saddam yayi shiri na ainihin da kayan yaki da kwararrun sojoji waɗanda a yadda suka tsara sojojin America in sun shigo ƙasar nan babu shakka za ta zama makabartar su amma kanin uban shi ne ya cuce shi ko kanin uwar shi wani kawun shi ko babban shi wanda ya amincewa sai ya dauko ragamar tsaro ta ƙasar sai ya bashi shi kuma kawai sai aka je sai ƴan masuliyan nan suka bi sai suka je suka bashi kuɗi suka gina mai gida a Qatar ya kwashe iyalan shi ya kai ya je ya ci kuɗin shi ya zauna lafiya dan haka sai ya zazzare dukkan alluran da ke kan tankokin yadda an zo an dana su ba za su tashi ba turan American nan suka shigo Saddam kawai yana zaune yana bada doka ne daga tsaka kawai a daga tankokin nan gaba ɗaya duk wanda ke wurin za su rufe ƙasa da shi su kashe shi sai allurai suka ki tashi sai tankoki suka ki tashi daga nan ne aka karya Saddam yau shekara 4 da ta wuce aka je aka kama Saddam kamun kaza kuku aka yi mishi dan wasu hasumi zonan suna cewa wai malam daga sai Saddam aka kama nace kai duk mutum ba dangin shi ne yake alfahari da su bane suke tare shi ba zuwa a kama shi nace to dangin shi sun ba da shi sannan da aka je sai ba aka bi aka sa wata hoda aka feshe wurin da ake tunanin Saddam yana nan yadda ka zan fe hoda kyankyasai kyankyasan da bai mutu ba sai kaga bai mutu ba amma bai da wani abu da zai yi sai yadda kai da shi irin ta aka sa saboda haka Saddam kawai sai ya zauna gashi nan kamar zaman dan shayi haka kawai sai wani soja ya zo kawai sai kama shi ya daga shi tambayar farko da ya mishi waye nan sai ce ni ne Saddam Hussein shugaban kasar Iraki sai soja ya ce mishi to Bush yana gaisuwa sai kama shi yadda kaga kaza mai kwanci mara lafiya sai kama shi ya daga shi kawai shikenan sai suka yi ta daukan hoto ai sun ci Saddam sun ci kaza sun ci kaza sun ci kaza kaga nan munafukai ne suka yi aiki amma munafukan da suka yi aiki ta hanyar ƴan Masudiya ƴan Masudiya da suka sa Saddam ya ci amanan mutanen shi da makwabtan shi da ƴan uwan shi kun fahimta kuma shi ya amfani da kai ka wulakanta danginka ka wulakanta addininka ka ci amanar kasarka ka yaki makwabtanka ka lalata kowa suna cewa suna nan a bayanka in suka ga ka lalace baka da amfani sai su kauce sai su turo maka wani kuma ta gefe sai ya karasa ka saboda haka da matsalar ta kaiwa Saddam haka shine har aka zo aka kafa kotu aka ce ana tuhumar shi ya kashe wasu ƴan Shi'a a Adjei ya kashe Kurdawa yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma da aka zo yin hukunci ɗaya aka yi mishi kawai shine hukuncin kashe ƴan Shi'a a Adjei ba ai sauran hukuncin Kurdawa da sauran abubuwan da ake tuhumar shi ba sai aka ce an zartar da hukuncin kisa to a tsarin shari'a ba sai a ce to shari'a farko kenan ta biyu ita kuma hukuncin kisa nawa ta uku kuma hukuncin ne misali amma daga ta farko kawai wuce sai aka ce shikenan kuma Bush na nan farko da aka ce an kama Saddam ba ma sai ce kawai kashe shi za a yi saboda haka wannan shari'ar da aka yi ta formalities ce ana bata wa mutane lokaci kawai daga ƙarshe aka ce an zartawa da Saddam hukuncin kisa kullun Saddam zai tafi kotu zai tafi da alqur'anin shi izu 60 in aka yi magana ya bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya jawo aya ya jawo hadisi yayi jawabi yayi jawabi da ƙarfin gwiwar shi yake magana dan shi da ma ya san menene ƙarshen alewa ƙasa ne ya dai san kashe shi zasu dan haka duk abin da ya san yana son fadi sai ya fadi amma me yasa ba a je maganar shari'ar Kurdawa ba idan da an je maganar shari'ar Kurdawa to a lokacin nan asiri zai tono idan da an je maganar shari'ar yaki da yayi ya kisan kare dangi ga Iraniyawa asiri zai tono domin anan Saddam zai fito karar cewa to ai ku kuka ba ni kaza ku kuka ba ni kaza idan haka ba a yadda an kai wannan gaba ba sai aka ce hukuncin kisa jama'ar musulmi muna zauna muna aikin haji ita ce ranar babbar sallah ranar juma'a aka kashe Saddam sai ga jaridu sun fito to yadda aka yi makuta da sabar din nan da kuke ji dan Shi'a shine aka bai wa igiya ya rataya wa Saddam duk zan fayyace muku abin kuma duk waɗannan abubuwan suna nan akan internet insha Allah kuwa kwantar da hankalin shi ina son ka gane alheri da sharrin da ke tattare da Saddam daga ƙarshe kuma mecece kalmatu haqqin wa insafin fi Saddam da aka zo su aka ce to shikenan tunda dai akan hukuncin Dujain ɗan Shi'a ne to bari a danka shi ga ɗan Shi'a su kashe shi dan haka da aka je aka kamo Saddam aka zo za a kashe shi ya taho an rufe mai ido sai ya ce a bude mai ido aka ce ba za a bude ba ya ce ba kisa bane ya ce shi baya tsoron kisa a bude mai ido sai aka yaye mai wannan mask din wannan lullubin da suka sa mai ya taho yana karatun Qur'ani sai da yaje daidai inda igiyar take sai ya tsaya chak yana tsayawa shikenan me ya biyo baya sai makuta da sabar sai ya dauki igiya rataya wa Saddam a wuya makuta da sabar nan da kuke cewa jihad yake shi rataya wa Saddam abinda ya faru daidai lokacin da za su yi wannan sai suka ce duk yan jaridu su fita kada a dauki murya kada a dauki hoto sun riga yan Shi'a ne sun tsara ƙarya da sharri da za su rubuta cewa Saddam ya mutu yana kuka yana ashar yana kashi yana fitsari yana birgima abinda suka tsara kenan a rubuce za su faɗi dan haka suka ce duk wani dan jarida ya fita kuma suka ce ba su yarda kowa ya dauka ba to dan Shi'a da shi da dan uwan shi dan Shi'a munafukan juna ne ba su amince da junan ba isu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta to wani daga cikin su sai ya sa video clip a jikin kamarar shi ta GSM sai ya dauka ba a sani ba sai kawai ya sa kamarar shi duk abin da aka yi dinnan sai ya dauka ku je za ku ga duk waɗannan hotunan chat akan alsaha.com ALSAHA.COM www.alsaha.com hatta hoton bidiyon da duk abubuwan nan da na faɗi za ku gani insha Allah saboda haka me ya faru wannan ɗan Shi'an da ya ɗauka sai ya ɓoye GSM ɗin shi sai ya nemo kamfanin Reuters su ne kamfani mafi girma na siyar da labarai a duniya duk wani labari in ka kai musu inda suna so za su siye shi in millions kamfanin Reuters ka buga Reuters.com su ba suna kan net za ga bayani a kansu sai je siyar musu miliyoyin daloli su kuma sai suke sanarwa tashoshin internet da tashoshin radio da talabijin cewa suna da labari game da gaskiyar yadda Saddam ya mutu don haka duk tashar da take so ta aiko da kuɗi BBC, CNN, Al Jazeera, Al Arabiya wane ne suka yi ta aiko da kuɗi dama su za su yi dillanci ne za su sara za su siyar ina fatar mun gane da suka siyar shi ne sai aka saki wannan hotuna sai ga yadda abu ya faru tsaf jaridun na kwaso su gaba ɗaya na taho da su daga Saudi Arabia sannan kuma waɗannan abubuwa suna nan duk akan internet sai ga shi Saddam daidai sabda ya taho karatun Qur'ani yake yi yana zuwa daidai inda igiyar take kanshi sai shiru sai ya ce la ilaha illallah sai shiru daga nan da aka yi wata jayayya da shi da su sai sake maimaita kalmar la ilaha illallah sai ja baki ya shiru daga nan sai suka rataya mai igiya suka kashe shi don haka Saddam ya mutu da la ilaha illallah ko ɗan Shi'a da ɗan America sun yi to don haka ba mu so abin da Saddam ya yi ba na kisan kai da zalunci da sauransu amma tun da ya mutu da la ilaha illallah tunamu ne ya katta kenan tun da ya mutu da la ilaha illallah musulmi ne tunamu ne duk abin da ya kuma wannan shi da Allah amma dai manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda maganar shi ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah zai shiga aljanna to mun yadda da wannan magana kuma annabi ya nuna cewa ko da kafiri karsa zaka kashe yace la ilaha illallah to ka kyale shi in ko ka taba shi bayan ya ce la ilaha illallah to ka kade ranar kiyama baka da bakin da zaka kare kanka domin wani matashi mai suna Usama cikin sahabbai ya je ya batsa kan wani kafiri sai ya zo ya ce wa annabi ai yana fadi la ilaha illallah amma nace ba zan karba ba manzon Allah yace ya fadi la ilaha illallah ka batsa kan shi yace ya fada ne don ya kare kanshi annabi yace ka tsaga zuciyar shi dan haka idan mutum ya faɗi la ilaha illallah mu a aqidar mu to ya kubuta dan haka Saddam namu ne mun yadda Saddam musulmi ne dan haka hatta a filin Arafa afwan anan mina
da kuma a Ka'aba ko da mai tawa'azobi da lafifika ta nake yawo ina fadakar da mutane dan abin takeici har ɗan Saudi Arabia munna suke tai an kashe Saddam dan haka in na samu in tarin Larabawa ne in yi da Larabci in ɗan Boko ne in yi da Turanci in Hausawa ne in yi da Hausa cewa wallahi wanda yake murna kashe Saddam fasiki ne Saddam ya mutu a musulmi dan ya mutu da la ilaha illallah jama'a kun ji yadda al'amari ya faru ga Saddam to abinda muke cewa duk wani wanda ya shiga kungiyar asiri jama'a dan ya ci amanar mutanen shi karshen shi kenan shine za su mishi mugun sharri kuma su kashe shi daga karshe to in Allah ya so shi da rahama kamar yadda muke fatan Allah ya nufi Saddam da rahama shine sai ya cika da kalmar la ilaha illallah amma su ƴan Shi'a har yanzu murna suke an kashe Saddam murna suke to yanzu kuma saura kasar Iran dama ba abin haka yake ba in kana munna gemin dan uwanka ya kama da wuta to shikenan saurara ka ganye cinye kuma nawa zai haro Allah ya kiyaye sannan at-takhallus min kulli shakhsin istafadu minhu idan ɗan kungiyar masu miliya ka shiga cikin su yayin da suka ga cewa sun gama cin moriyar ka to sai su kokarin watsi da kai walam ta'ud lahum bihim haja in yadan ba su da sauran wata bukata da kai sai su watsar da kai ina fatar mun gani haka suka yi Obasanjo da Obasanjo ya je America jama'a har Bush ne yake tasowa yake karban shi da aka gama da Obasanjo aka tabbatar ya zama bai da amfani yanzu in yaje ko director ba a turo mishi amma da in yaje dan su rube shi sai Bush ya taso da kanshi yana runguma shi yana jin dadi yana fakafaka da kunne da baki da tafiya ta tafiya sai aka yi watsi da shi saboda me abinda ake so ya kawo sirrin kasar shi dukkan abinda ake bukata ya tattara ya kai musu dan haka yanzu bai da amfani dan haka duk abin da ya shafi sirrin ƴan Najeriya gaba daya tattara ya danka musu to tunda aka tabbatar bai da amfani kuma shikenan dan haka yanzu ko ya dura America ba su damuwa da shi maganar zabe maganar kaza duk ba su damuwa da shi saboda an tabbatar ba shi da sauran wani amfani 2003 da ƴan Najeriya sun yi hamaza hamata America ba abin da za ta ce America ma lokacin ashirye take da ƴan Najeriya sun ce ba su yadda da wannan zabe ba ita ma za ta mara musu baya dan lokacin Obasanjo bai da amfani to ƴan Najeriya kuma shikenan sai aka yi tabin sa ana cewa to ma qadarullah haqa qadarihi ai haka Allah ya kaddara haka Allah ya kaddara sai ai hakuri to shikenan gashi haka Allah ya kaddara ku ciwa ku sake yanzu ma ku zabi wannan ba majushan mashayin daga Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to a'malul masuliyya qadiman wa haditha irin danyen aikin da masuliyya take tun da yanzu daga ciki akwai tahriful kutubul muqaddasa canza littafan da Allah ya saukar jama'a na kawo muku yadda dai suka canza injila ko to at-taura ko da ma harkata mai sauki ce tare da cewa tasu ce amma suna canza ta a idda ba sa so duk abin da yazo wanda ba sa so sai su canza shine yuharrifuna al-kalima an mawadi'i bayahudi da bayahudi ya suka yi zina jama'a su biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ga zauna sai yahuda suka ce aje aji mai muhammadu zai ce sai wani mai hankali yace kun san fa mutumin nan mai gaskiya ne muna ƙarya ne muna yaudarar shi ne muna zolayaci ne me yasa ba mu je mu tsogalo kan mu fitina amma da suka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to abinda za a yi ku kawo littafin ku sai suka je suka zo da at-taura da aka zo da at-taura sai aka ce to ku bude ayar da ta maganar hukuncin mazinaci sai suka bude sai ga aya tun da yahuda ne amma larabawa sai ga aya tana cewa ash-shaykhu wash-shayha idza zana ya farjumuhuma da babban namiji da babban mace in suka yi zina to ku kashe su ku jefe su sai wani daga cikin su sai danna digon jin karami din farjumu sai mai da shi farhamuhuma sai koma wai in suka zina to ku kyale su ku ji tausayin su to cikin sahabban annabi akwai wani tsohon malami ne ba yahudi sai yace dage hannunka ya san shegantaka dama ba ita su suke cin abinci ba yace dage hannunka sai dage hannun sai aka karanta karatu sai annabi yace kun ji abin da littafin ku yace sai wadancan suka ce to kun ga kun ja bala'i ba mu je mu yadda ran da yake so kun ga kun ja mana bala'i to canza littafin Allah abu ne mai sauki wurin su
yanzu dangane da alqur'ani mun ga muku makircin da suka saka alqur'ani da ya 2000 a shekara ta 2000 kamar shekara 7 da suka wuce jama'a suka je kan America Online in ka buga www.aol.com ya hakuri jama'a bari ni maganin wata shubha dake ya wai ana cewa wai ashe ma duk abubuwan na Albania internet yake dibowa kayyani ni ne nake sawa ba ma nake dibowa ba kai kana shirme ni ni ne mai sawa ina sawa ne don amfanin kanku wanda da sai na ce tafi ka nemo litafi kaza shine sai ni zaman zubawa mu ne masu zaman zubawar don mu sauƙaƙe maka don internet duk inda kake yana tare da kai saboda haka ba wai ni ne ke dibowa ba ku muke sakawa don ku kuje ku amfana ba wai mu ne muke dibowa wai daga nan muke dibo yo shekara 20 da ta wuce ya kowa sanna da litafai dauki guda to duk wannan litafin akan internet suke so mu ne muke zuba waɗannan abubuwan don ku sa su suka tashi suka saka wannan akan internet suka ce wai wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wai in kuna Allah yake in kuna shakka abin da muka sauka wa bawan da Muhammadu na alqur'ani to ku zo da wani abu irin shi sai suka ce to su sun samu abin da yafi alqur'ani shine suka karu kago surori suratul tajassud suratu kaza surori na shirme jama'a suka kawo suka zuba su kan internet suka ce to gashi nan kalubalen da Allah ya buga shekara 1400 sun bada amsa akai shine sai aka samu wani ƙwararren malami kuma dan boko professor Uba Adamu a nan jami'ar Bayero a faculty na education ya zauna duka waɗannan kalubalen nasu jama'a shafi 7 ne amma professor Uba Adamu sai da ya musu mai da martani a shafi 38 lokacin da ya saka wannan nashi martanin akan internet sai suka yi sauri sai suka boye waɗancan abin dan ya zama kuma abin kunya to amma yanzu da ka tafi ka duba any of the search engines duk wani engine na bincike akan internet kamar Yahoo search ko ka je ka duba Google ko 87.com ko duk wani search engine suna nan da yawa da ka je search bar din ku yi hakuri na kuma ina yaran mu kuma na yan computer me wa wani zai ce me ake fadi ku da ka je wato kamar yanzu nan in ka shigo cikin mutiya kana neman mutum in baka sani ba zuwa kake kana tambaya ba to haka akan internet ma in kana neman abun da baka sani ba akwai inda zaka rubuta kace kaza kake nema kawai da ka ce kana neman kaza kawai zaka samu bayani akan abu dan haka akwai fagen da zaka buka rubuta sai ka rubuta sura like it din wannan sentence din kamar da shi ya zama kalma ɗaya jumla ɗaya haka a rubuce sura like it da ka sa haka zai dauko maka waɗannan surorin da kuma raddin da professor Uba Adamu yayi da aka ba su wannan raddin sai kuma sai suka sake sai aka samu wani bayahude dan Tel Aviv wanda ya iya larabci ya iya turanci sai kuma wai so yazo wai furqanul haqq wai ba qur'ani na gaskiya kokarin canza littafin da Allah ya saukar don su lalata addini idan haka ba ta samu ba wulakanta littafin Allah sai ku ga an rubuta ayatul kursi a tambarin atamfa daidai inda duwawun mace yake tana tafiya ayatul kursi na rawa da duwawunta kuma in ta je nan za ta zauna a gidan biki ko gidan suna dan dai a wulakanta alqur'ani ko a cikin takalmi sai a samu alqur'ani dan misali sai a saka a cikin dinduniyar takalmi dan dai a wulakanta alqur'ani ina fatar an gane to wannan yana daga cikin ayyukan su tunda sannan wal abas bi tafriq al adyan da kuma rarraba kan addinai sai ta rarraba kan addinai kun ji dai yadda muka fadi sabda kunge izala ta taso da karfinta kashi suka bara ta kashi nan yanzu shikenan an dara nan waɗannan an ba su kuɗi shikenan yanzu sun koma ma yanzu jam'iyyun azzalumai suke wa campaign kuma Allah ya kiyaye wal jama'at da kasa musulunci ya zama jama'a wannan shine jama'a kaza wannan shine jama'a kaza wannan wal amala ala idrami narul hurubi da kuma kokarin kunna wutar fitina kullun wal adawa da kiyayya bainal umam tsakanin al'ummomi jama'a kun san cewa kashe-kashe da ke faruwa da yawa a kasar Iraki kun san cewa su suke yi sai a je a ce masallacin ahlus sunna sai a je a kashe kamar mutum 100 sai a aiko da sako a ce yan shi'a ne daga wuri kaza sai su kuma ahlus sunna sai su dauki zafi game da yan shi'a sai su kuma waɗannan ainihin waɗannan da suka haddasa wannan fitinar yan kungiyar masuliyar nan sai su je masallacin yan shi'a sai su rusa wani kabari ko wani gini shi kuma dan shi'a da a rusa kabari da ma rusa Ka'aba dan haka sai sai azo sai a haddasa gaba da kiyayya sai wanda suna zaune lafiya jama'a ba za ku yi mamaki ba tun zamanin sayyidina ali ake harka ta wannan rikicin a kasar iraki amma duk da haka ana zaune lafiya da can ka taba jin wani sunni shi'a a iraki amma yanzu gaba ɗaya ta rikici abin ya koma fada an kunna wutar fitina to haka Allah yake cewa kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah duk sanda suka kunna wuta dan yaki ya tashi haka suke ta mana a Najeriya anan jama'a sannan amalu mu'amaratin liqatl al-khalifati al-thani Umar ibn al-Khattab sannan suka yi makirci domin kashe khalifa na biyu shine sayyidina Umar jama'a ƴan kungiyar masuniya suka kashe Umar ƴan kungiyar masuniya suka kashe Uthman ƴan kungiyar masuniya suka kashe sayyidina Ali ku ji abin mamaki Umar sallah yake suka kashe shi Uthman azumi ne zai sha ruwa suka kashe shi sayyidina Ali kiran sallah yake suka kashe shi duk waɗannan halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda uku sun suka kashe shi a halin sun suka kashe su a halin suna cuɗanye da wata ibada daga cikin ibadojin da ke kusantar da bayi zuwa ga Allah sun suka kashe su dan haddasar da ainihin wutar fitina na fatar mun gane na daya na biyu ikhtilaqul akazib ala al-khalifati al-thalith Uthman رضي الله عنه وعماله aka kirkir karerai aka yi wa sayyidina Uthman kazafi yayi rubayar da jinin shi ya halatta aka ji aka tsare gidan shi aka kashe shi jama'a sai da yi musu wata katanga fa yace musu kun san cewa ni sirkin manzon Allah ne suka ce eh kun san cewa duk duniya ba wanda ya auri ƴaƴa biyu na annabi ɗaya sai ni dan da Uthman ya auri babba tare su ya sake auren kanwarta ƴaƴan annabi suka ce eh kun san cewa musulmi sun taba shiga halin kunci za su je yakin Tabuka ne na babu taimako suka ce eh kun san cewa bi'ir Roma wata rijiya ta wani bawude a garin nan ba inda za a sha ruwa ba inda za a alwala ni na sai musulmi suka ce eh yace amma na yi azumi yau kwana uku ku banni in sha ruwa kun gagara kun hana ni suka ce eh suka ce sai sun kashe shi haka suka je suka ritsa shi suka kashe shi da matan shi da ƴaƴan shi jama'a sai ga wata sabuwa ta faru an kashe Malam Ja'far Mahmud to abin da muke cewa shin su wane ne suka kashe Malam Ja'far Mahmud ƴan kungiyar masuniyan ne ta hanyar ƴan siyasa ko ta hanyar ƴan shi'a ko ta hanyar ƴan dariƙa waɗannan su ne tambayoyin mu guda uku ga bayani kamar haka na farko duk wanda ya zo wurin wa'azin nan jiya ya san nayi maganganun sun tayawa da ƴan siyasa hankali kuma ina nan akan batuna yau ma zan yi wasu waɗanda suka fi na je insha Allah to abin da yake faruwa shine sun yi kuka da mun cewa 2003 mun ba su wahala in na ce mu ina nufin mu da ke da awar salafiya a Najeriya dan Allah ya taimake mu kaɗai ne gwamnati ba ta siya ba bayan mu duk malaman Najeriya sai da aka siye su kaka wanda biye ce ba haka ba ƙarya yake zan fada a yanzu an siye malaman izala gaba ɗaya har sai da ta kai daga cikin malaman izala aka samu shugaban malamai ya sa rigar agent ta PDP a Kaduna ya je wa zai PDP aiki a Kaduna saboda sin shi da aka yi duk inda ka je an gama an siye su kakap don haka an gama da izala don haka izala ba matsala ba ce wurin su dariƙa ba ma ba sadaka suke ci an bi su har zauri duk an buƙan dubban ga musu sadaka sun ci don haka sun yi shi da an yi magana sai su ce salati goba ga annabi shikenan sai su shiru ba za su faɗi ra'ayinsu ba sai su shiru ba sa faɗi sun ci sai su shiru su ba za su bi ofis ba malaman izala suna bin ofis suna karɓa amma su dariƙa suna zaune suna jan carbi suna cin sadaka sai a ce to ga sadaka to sai su shiru malaman shi'a an bi su duk an kakkai musu ku je a tsafi na fara fasa wannan maganar nan da aka kafa shari'ar musulunci a Zamfara ƴan shi'a nan saboda rashin kunya nan kofar gidan Alhaji Haska suka sa wa'azi suna cewa a shari'ar musulunci a shari'ar musulunci sai nace a wannan hassada ce ba yahudiyar hassada abin da ake kira ba yahudiyar hassada ita ce idan kana yin abu sai wani ya taso yana yi in ga na alheri ne ya kamata kai murna. Zazzaki ya ce yana da awar shari'a, ya ce yana da awar shari'a, ana nan sai ga wani bazan fari mai suna Yariman Bakura ya ce ya tabbatar da shari'a. Da sai Zazzaki ya ce alhamdulillah kai wannan kai mana kokari, sai aje a nuna mai gyare-gyare tunda shi ba malami bane, amma sai aka koma a jarida Al-Mizan da sauransu ana bugawa ana zagin gwamnatin Zamfara, ane mai kagafi ane mai sharri ana kaza ana kaza. Shikenan duk da gwamnatin Zamfara tunda shi ma kwallon shegen ne ya gane kansu, sai gane duk abin business ne fa, duk abin business ne, ya ka dauko makudan kuɗi da katuwar jib sai aka danka wa Zazzaki yana karbe shi kenan sai da wuce ji sai mu baya'a. Nan da na faɗi wannan maganar a garin Tsafe akwai permanent secretary yana dama da ni, ban ma san permanent secretary bane, sai yace wannan magana din ina zauna aka yi waɗannan abubuwa, har yake mamakin ma ina na san wannan labarin. Nace mishi tunda dai kana zauna aka yi to ya tabbata yato shikenan alhamdulillah, inda na sani is not that important to you. Ash-shahidul akbar shikenan, sai muka ji ƴan Shi'a sun yi shiru sun daina zagin Daguto a Najeriya, sai suka yi shiru. To sai zama yanzu suwa ne ne a Najeriya ake sa rai ba su wayarwa da musulmin Najeriya kai game da siyasa, su ne da Albani da Ja'far da Muhammad ibn Uthman, mu ne ake sa rai. Sun yi kukan cewa 2003 mun yi musu damage, mun rikita musu harka, sun yi tunanin kuɗi ba zai siye mu ba jama'a. Me yasa kuɗi ba zai siye mu ba? Ba mu buƙatar kuɗinsu don duk muna da aikin yi jama'a, kowannenmu yana da aikin yi, ba mu buƙatar kuɗinsu, su ne suke da buƙata a gurinmu. Kuma buƙatar da suke a wurinmu ita ce mu buɗe baki mu ce mutane su saka musu ƙuri'a, mu kuma muka ce za mu yi muku haka, amma ku ne mutane adalci, ya za ku cuci mutanen ƙasarmu ku kwashe kuɗin ƙasarmu ku je ku kai wa maƙiyanmu su aje muku, sannan ku wulaƙanta ƙasar mu, mutane na zaune ba wuta ba ruwa ba aikin yi ba magani a asibiti ba komai, kuma ku ce da haka wai za ku zo ku kawo mana sadakar 50,000 ko ba malaman ɗariƙa ne mu ba ma cin sadakar ku, mu ba malaman izala ba ne ba za mu je ofis mu karɓa ba, ba ku da wata hanya da za yanzu dan Allah jama'a duk wanda yake anguwan nan ya san uwata ya san ubana, ni talaka ne dan talaka kabirun an kabirun, ba mu gaji sarauta ba ko daya, ba mu da kuɗi ko kwabo, amma ya zai a ce gwamna irin gwamnan Kaduna yana jin tsoron zuwa wurina, waye ni da gaskiya ne kenan, in yana da gaskiya waye ni zai ji tsoron zuwa wurina, yaya talaka zai zo wurina nan ya zauna mu gaisa ya wuce ba ruwan shi. Amma gwamna yanzu kwanaki za su taho wurina da ɗan takararsu har an zo nan PZ, sai aka ce to your excellency in ba ka koma ba in muka je malam ba zai saurare mu ba, kuma sai ga gwamna har nan ya zo har nan muciyawo yana son ya ga Albani yana son ya zauna da Albani. You don't need to waste your time, da ka kyautata wa mutane na da ni za ka ji ne maka campaign ba sai ka san ni ba sai na son ka ba. Abin da nake so kenan jama'a, ku kyautata wa mutanenmu, mu ƴaƴan talakawa ne, mun rayu ba wuta ba ruwa nan cike, bari mu faɗa da Hausa, cikin kilakwata muke shiga nan kilakwata, ƴan boko kilakwatas, wannan kwatas na railway nan muke shiga muna ɗibo ruwa ana koro mu ana buje bokitin ana zubar mana a lokacin dun muciya ba famfo sai ka shiga cikin railway kwatas, in ka ɗibo kuma mai gidan ya fito ya kwace bokitin ya zubar ya laura bokitin ya jeho maka. Ku kyautata wa mutane na, ku mutunta mutane na, sai ku ji ni muku campaign ba sai kun ba mu kokobo ba. Nawa Buhari ya bani nake mishi campaign, yo Buhari ma yana da kuɗi tukuna ko kuɗin fasfa bai da su, amma ya mutunta mutanenmu ne, ya ko Buhari bai kome ba ya rike PTF mun ga ya kwatanta gaskiya. Me yasa kun yi mulki kun kasa? To mafiyancin su ƴan masoniya ne, masoniyar ba za ta basu su kyautata mutanen su ba, in ba haka ba jama'a kuɗin fa ba su ɗauka su yi muku wannan titin ba fa daga aljihunsu ba ne, ba gonakin gado ba su siyar na rake ko karas ko masara su zo su yi muku ba fa, a'a kuɗinku ne aka ce kuɗinku su ɗiba su yi muku aiki, amma sai ƙungiyar masoniya ta ce a'a ai ba a so talaka ya ji daɗi ne, saboda so ake zauna cikin yunwa da talauci, in zaɓe ya zo a ɗiba a ɗan waƙa mishi ya tashi ya yi ihu ya kare ƙuri'a ya sufa ya saci akwati, yaje ya gyara muku ko kuma ku wuce. Amma yanzu in an gyara kasa jama'a waye zai musu wannan aikin? Ba wanda zai musu jama'a. Yanzu ba ku ba ku jin tausayin matasan nan da ke yawo suna daura poster da bana. Ka ga garjijin matashi malam ya tsamo ya hawo abin nan falwaya zai je makala hoto. Nawa aka bashi naira 120? An bashi cikin yunwa da talauci don haka dole ya karba. Saboda haka abinda muke cewa jama'a, na farko tsoron dan jiya Malam Jafar ya je yana Bauchi, ya dawo daga wa'azi, akwai karantarwa da yake a Bauchi, ya dawo ya samu ana wa'azi sai zauna ya ce to shi an yi magana ne akan wani dan takara ya kamata a zaba, wane ne bai kamata a zaba ba. Malamai biyu, Malam Nazifi yi magana akan wani irin dan takara ya kamata a zaba, Dr. Samiri Jellemo kai magana akan wani irin dan takara ne bai kamata a zaba ba. Sannan Malam Jaafar kai kuma kai ta'aliki, Malam Abba Koki kai kuma ka faɗi sakamakon taro. Ku saurara jama'a, ku saurara. Saurata da aka zo kan Malam Jaafar sai yace shi ba abin da zai ce, amma Allah ya kai mu gobe ranar Juma'a shi akwai sakon shi da zai yi akan minbari ranar Juma'a yau kenan. Sannan kuma akwai tafsiri da yake din ranar Juma'a tsakanin Magriba da Isha, anan ma ya faɗi sakon shi. To an turo an kashe shi, ya yi limancin sallah asuba ya karanta sa'ala sa'ilur raka'a farko, raka'a ta biyu ya dago daga sujuda farko zai zama aka saka mai wuta sai da aka yi mai bullet shida. Me yayi muku? Magana ce ta fatar baki, ku saurara jama'a, ku saurara. Magana ce ta fatar baki, ku fada, mu fada. In ba ku da bakin fade, malaman ku da kuka ba kuɗi, malaman izala da malaman dariqa su fada a madadinku, mu mu fada. Wanda yake iya jawabi jama'a su gamsu da shi su bi maganar shi. Ba iya kata kenan ba, me ya kawo kisa? Dai kenan wannan maganar idan ƴan siyasa ne, idan ƴan shi'a ne, su ma ku fada mu fada. Zagin sahabbai kuke muka fito muka ce wannan kafirci ne ku bai. Maganar mazhabin Ja'afariya ka zo baka shafa kafarka, ai baka wanke kafarka shafa kafa. Wannan ba shi ne rikicinmu da ƴan shi'a ba, masu cewa rikici ne na mazhabi, ƙarya ne. Cewa suka yi Abubakar da Umar da Usman waɗannan mutanen kafirai ne, ƴan mulkin duniya ne. Suka ce Aisha da Hafsa matan Annabi fasikai ne, kuma kowa gani in suna zanga-zanga baƙakkariya suke samu su sa mata baƙaƙen sutura, suna dukanta wai wannan matar Annabi ce. A nan Zaria ake haka, a Potoskum ake haka, a Yola ake haka, da ƙasashen musulmi. Matar manzon Allah wai ita ce baƙakkariya da baƙaƙen kaya. A aje kariya tun safiya bata ci abinci ba, bata sha ba, a rataya mata sarƙa ta ƙarfe, wuyanta na zugewa, ana azabtar da ita a ranar Ashura. Wai wannan Aisha ce. Da alhakin zagin Aisha za a ji, ko da alhakin azabtar da kariyar da bata san me ake ba. Wannan shine abin da ya hada mu da ƴan Shi'a. Kuma duk wani munafikin mai mulki da yake ganin cewa wai Shi'a da Salafiyya wai za a iya zama da su, a'a ku dai je ku zaunar da ƴan ɗariƙa da ƴan izala, su za su iya fahimtar juna. Da ƴan ɗariƙa da ƴan izala za su fahimci juna, amma mu da ƴan Shi'a maganar fahimtar juna ba za ta yiwu ba, sai sun janye wannan kafircin. Yawa, mazhabin Ja'afariya ka je ka bi Imamu Ja'far as-Sadiq, duk fata wanda ya bayar in kace ita za ka ɗauka sai ka ɗauka. Amma Ja'far as-Sadiq bai taɓa zagin sahabbai ba. Ja'far as-Sadiq bai zagi sahabbai, jikan manzon Allah ne, yaushe zai zagi sahabban kakan shi? To idan ƴan Shi'a ne suka yi wannan, to muna tambaya shin abin ya kai ga kisa? Kuma daga ku fada mu fada ya kai ga kisa? Idan ƴan ɗariƙa ne, bara daidai lokacin maulidi. Ƴan ɗariƙa sun aiko da likafani, suka aiko yara guda uku matasa, suka ce ga likafani nan a kawo Malam Ja'afar, wanda in sun kashe shi ba a yi mishi a ci. Likafanin yana gidan a yau ɗin nan. Ba raɗewar haka lokacin maulidi suka kawo. Saboda mai da ƴan ɗariƙa da ƴan Shi'a sun kafa wata ƙungiya, duk lokacin maulidi suna haɗuwa suna yin zanga-zanga. Alliance na haɗin kan ƴan ƙungiyoyin ɗariƙu da ainihin ƴan Shi'a. Wannan kuma makirci ne Shi'a suka yi musu don su lankwame su. Nan gaba kaɗan za a daina maganar ɗariƙa. Duk waɗannan ƴan ɗariƙu da suke hayaniya nan gaba za ku ji an daina maganar su. Dama haka ƴan Shi'a suke. Wannan aƙidar ita ake kira aƙidar lankwame. Aƙidar lankwame shine ƴan Shi'a sai su rinka zuwa masallatan ƴan ɗariƙa suna yin sallah da in suka je zuwa suke da makara su je su dabbatsi yan dariqa su yi fada sun ce sun je shahada kaza kaza suka zo a hankali suna wa'azobi a waɗannan masallatai yanzu plan din su shine duk wani masallacin yan dariqa yan shi'a suna taruwa suna sallah to suna nan wata ran za su kaba limamin sai su sa nasu sai zama komai nasu ne haka duk wani dan dariqa da yake gani wai yan shi'a na zuwa masallatan su suna zagin sahabbai shi yayi shiru saboda munafinci wai saboda su albani na jin zafi in an zage sahabban manzon Allah saboda haka shi bukata shi ta biya to ana nan zai rabu da masallacin shi ma dai kenan ni bi me ya faru bana na je na yi wa'azi makon da ya wuce a Kano na yi wasu mata wa'azi a daidai lokacin da naje an kona gidan Radio Freedom wani gidan radio ne ni kana hannun sun aiko min da goran gayyata wata shekara suna so zan musu program lokacin nace ma bana gari a shahid abin da ya faru suka je suka dauko malami lokacin maulidi nan yazo ya magana maulidi da yazo ya magana maulidi malamin dariqa ne sai yace to shi bai son kowa ya mai tambaya kada wanda ya bugo waya dan yayi bayanai ba ruwan shi kada wanda ya tare ba waya ba tambaya bayan kwana biyu sai suka je sai ga yato Dr. Umar Sani rijiyar lemu shi kuma malami ne daga cikin mutanen mu masu bin manhajin salafiyya sai suka ce to shi kuma zai bayanin maulidi shi kuma Dr. Sani bai tashi sai dauko littafan dan hodiyo da na Shehu Kaulaha bai dauko littafan Izala ko na Ibn Taymiyyah ba ko na Wahabiyawa na dan hodiyo da na Kaulaha ya dibo ya bude musu yace ga inda dan hodiyo yace maulidi bid'a ne ga inda Kaulaha yace yace in dai da gaske kun yadda da waɗannan mutane to ga littafan su so suka fada iyakar magana da yake nan babu bakan magana a ciki ko kadan kasadin kuma yana nan ana yada shi akan sai wata mata kawai sai ta bugo tace amma dai kai malamin banza ne ilimin ka bai amfane ka ba kun ji digiri uku yake da shi a Madina ya digirin amma digirin shi na banza ne ita kuma tana nan a Kano ko digirin kitchen bace ba jama'a kun ji abin da ya faru kawai kashe gari shine sai kungiyar ɗan dariqa suka je sai suka kona gidan Radio Freedom sai suka kona babbar tashar su ta yada bayanai shine sai suka yi marmarin sai suka koma karamar tasha sai aka ba aka kakkama shugabannin su sai aka je aka saka su a ainihin gidan police station da aka je aka saka su a police station shine shekaran jiya sai suka yi kukan kura suka je suka kashe ɗan sanda hudu suka kwaso makamai bindigogi guda 21 da suka kwaso bindigogin nan guda 21 jiya 11 na rana sai aka kira ɗaliban Malam Ja'far da shi Malam Ja'far za a kira aka kira ɗaliban Malam Ja'far tunda malam bai nan kuzo in kun san inda mutanen nan suke ku fada mana dan mu je mu karbo makaman nan saboda me yiwa za su iya amfani da makaman nan su yi ta'addanci akan ku saurara jama'a sai gashi ta faru kuwa yau Malam Ja'far yana sallah kawai sai suka biyo ta inda kofin limamin Juma'a ke shigowa yana sallah fa suka saka mai bullet guda 6 suka bi kuma suka kewe masallacin suka yi ta sakin wuta suka kashe mutum ɗaya nan take suka raunata mutane masu yawa suna kwance yau ni da hannuna muka saka Malam Ja'far da shi da almajirin shi a cikin kabari to abin da muke cewa idan ɗan dariqa ne suka yi wannan yanzu abin ya kai kisa ta nake magana ce ta fatar baki ku fada mu fada in aka ce abin ya kai kisa ba zai dadi ba domin Najeriya za ta waye gari ta zama irin Filistin kenan ko Iraki saboda haka kowa ba zai ji dadi ba kenan a ƙasa kuma in ba ku manta ba a laccata da ne wanda na sa mata taken kunar bakin wake a musulunci nace daga cikin abin da ke kawo kunar bakin wake shine ne zalunci da kuma rashin adalci a wajen hukunci muna tsaye sai da Rabiu Kwankwaso yazo wanda tsohon gwamnan jihar Kano ne na PDP kuma tsohon ministan tsaro ne shikenan sai na tare shi nace mishi sunana Albani ni mutumin Zaria ne wannan da aka kashe dinnan aboki na ne dan uwana ne kuma amini na ne abin da nake ce maka shine kaga irin zaluncin ku da rashin adalcin ku abin da ya kai kalmar da na gaya mishi kenan nace mishi domin a lokacin mulkin ka ne kana minista aka kashe ministan da yafi kowa daraja cikin ku shine Bola Ige minista ne na shari'a amma kuma shari'a bata yi ba har yau ministan shari'a a lokacin mulkin ka sannan kuma san ne senior advocate of Nigeria din lawyer ya san me ake nufi da san kamar limami ne na lungun ku sai a ce ga limamin Arafa ya zo ya san waye wannan
to duk lawyer aka ce wannan san ne senior advocate of Nigeria ya san ya gama kurewa a lawyer zai iya lallawa hayya lawyer kansa saboda lawyerci to san ne shi wannan bola idi aka kashe shi nace ba ku shari'a ba nace to ga abin ya taso daga kanku ƴan siyasa ya fado kan mu malamai nace to in yazo kan malamai to ƙasa tana rikicewa gaba daya to abin da muke cewa shine anya gwamnatin da bata yi adalci akan kashe dan lelanta ba shine Bola Ige za ta yi adalci akan kashe malamin da yake ana ganin dan adawa ne za ta yi adalci ba to ga sakon mu zuwa ga ainihin gwamnatin Najeriya sakon mu kuma zuwa ga sarakunan gargajiya sakon mu zuwa ga malamai sakon mu zuwa ga gwamnatin jihar Kano da kuma gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi gaba daya sakon shine sani da cewa rashin hukunta masu laifi shi ya kawo wannan kowa ya san zamani Lekot shi ya jagoranci aka kashe mutanen da Allah kadai ya san iyakarsu a ainihin garin Zangon Katab amma saboda munafinci ba ku hukunta shi ba hasali sai kuka dauki sarautar garin kuka bashi kowa ya san abin da mutanen Ogbomashe suka yi sai kashe musulmi saboda munafinci ba hukunta su ba 1987 kowa ya san Reverend Bako a College of Advanced Studies ATC ta Kafancan ita ce College of Education yanzu Reverend Bako ya jarikicin addini aka kashe mutanen da basu ci ba basu sha ba kuma babu abin da ya biyo baya kowa ya san me ya faru game da Katafawa a 1991-92 a Zangon Katab da irin abubuwan da suka yi ba a hukunta su ba wannan ya bude kofar kenan kowa aka bata wa rai ya tashi yayi abin da yake so ko idan yayi abin da yake so babu yadda za a yi sai a ce ana tsoron a hukunta shi saboda yana da mutane waɗanda ba su tada tarzoma abin da nake cewa yanzu dan Allah mu salafiya mun taba tada tarzoma a Najeriya ba mu taba tada tarzoma ba amma kar ku manta babu mutanen da aka zalunta kamar mu su Malam Ja'far suka sai fili da kudin su suka gina masallaci da kudin su Sarkin Kano ya kwace masallacin ya nada Yusuf Ali wanda ɗan tariƙa ma kyamar Yusuf Ali suke amma saboda haddasa fitina shi Sarkin Kano ya cire limamin na zifi din nan aboki na ne ajin mu daya shi aka nada limamin shi aka nada sai aka cire shi aka kawo Yusuf Ali aka sa a halin waɗannan su suka gina masallaci da kudin su yanzu wannan abin da Sarkin Kano ya dashi da majalisar shi ba haddasa fitina bace haddasa fitina ce amma me yasa mu salafiya ba mu tada rikici ba saboda muna da ka'ida salafiyan nan da muka ce shine muna aiki da Qur'ani da hadisi ne amma a bisa fahimtar ƴan mazanjiya a dazu babban malamin mu daga Madina